Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Talata 13 ga watan Yuni na shekarar 2017 kuma yau take Juma'a. A shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayin wasu mutanen jihar Bauchi Najeriya dangane da sauke kwamishinonin jihar gabaki daya da gwamnatin jihar ta Bauchi yayi a jiya. Za ku ji rahoto dangane da watsi da karar da tsohon gwamnatin jihar Adamawa da aka yi a kotun ɗaukar ƙara ta yi. A yau kuma muna son jin ra'ayoyinku ne akan abubuwan da suke a ranku sai a bugo a bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau jami'in watsa labaran fadar shugaban Amurka ta White House Sean Spicer ya yi murabus daga aikinsa. Rahotanni da kafafen yaɗa labarai na cewa ƙudurinsa na ajiye aikin na da alaƙa da naɗin sabon daraktan yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasa Anthony Scaramucci, inda suke cewa Spicer ya miƙa takardar murabus ɗinsa ne jim kaɗan bayan da aka naɗa sabon daraktan. A tarukan manema labarai da yake gudanarwa a fadar shugaban ƙasa, Sean Spicer ya janyo hankulan masu kallon talabijin da kafofin sada zumunta. A baya-bayan nan dai mataimakiyar Spicer ce ke gudanar da ire-iren wannan taruka.
Ta nan kuma shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya gayyaci duk mutanen da suka fice lokacin rigimar siyasar na ƙasar na shekaru biyu da suka da su dawo gida. Nkurunziza ya miƙa gayyatan ne a jiya Alhamis lokacin da ya ziyarci ƙasar Tanzania, wanda ke zama bulagurinsa na farko tun yunkurin juyin mulkin ranar 13 ga watan Mayu na shekarar 2015. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu haka Tanzania na da 'yan gudun hijirar ƙasar Burundi su 240,000, waɗanda yawancinsu ke zaune a sansanonin garuruwan da ke makwabtaka da Burundi. Nkurunziza ya gana da shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli a gundumar Ngara. Shugabannin biyu dai sun yi jawabi gaban gungun jama'a ta amfani da harshen Swahili.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mutane na hannun daman shugaban ƙasar Amurka Donald Trump sun fara binciken muƙarraban babban jami'in gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman Robert Mueller, da zumar gano wasu ayyukan asha da su muƙarraban nashi watakila suka aikata da za su nuna rashin cancantarsu da taka rawa a binciken da ake mai alaƙa da Rasha da shi Trump ɗin, a cewar wasu rahotanni da suka fito a daren jiya Alhamis. Ɗaya daga cikin lauyoyin shugaba Trump, Jay Sekulow, ya ce lauyoyin shugaban suna duba duk hanyoyin waɗanda muƙarraban ke da wani abin da zai saka ayar tambaya a cikin aikin nasu, kuma za su rinƙa nuna hakan a duk wata dama da suka samu, ciki har da tunkarar shi kansa Robert Mueller a kan zancen. Shugaba Trump ya nemi jin ta bakin wasu masu ba shawara kan cewa ko zai iya amfani da ikonsa wajen yin afuwa a kan 'yan hannun damarsa da iyalansa, har ma da shi kansa, daga binciken da ake gudanarwa a kan alaƙarsu da ƙasar Rasha. A cewar jaridar New York Times, 'yan hannun damar shugaban na neman duk wasu hanyoyin da za su kawo ɓatanci ga masu binciken.
Kotun kolin Pakistan ta kawo ƙarshen sauraron ƙarar aikata cin hanci da rashawa da ka iya sauke Firaminista Nawaz Sharif, ta kuma haramta masa tsayawa takarar siyasa a ƙasar. Alƙalai ukun da suka saurari ƙarar ba su faɗi lokacin da za su sanar da hukuncin da suka yanke ba. Da yake jawabin ƙarshe, ɗaya daga cikin alƙalan ya yi alƙawarin cewa za su duba yiwuwar haramtawa Sharif shiga duk wasu harkokin siyasa a wani ɓangare na shari'ar. Sharif dai ya musanta aikata duk wani laifi a matsayin da lauyoyinsa suka yi ta nanatawa a lokacin wannan shari'ar, wacce ta kwashe mako guda ana yin ta. Sai dai kuma lauyin da ke wakiltar jam'iyyar da ta shigar da ƙara ta Tehrik-e-Insaf na da ƙwarin gwiwar cewa za a samu Firaministan da aikata laifi a kuma haramta masa shiga duk wasu harkoki na siyasa.
Daga ƙarshe a yau Juma'a Koriya ta Kudu ta yi kira ga makwabciyarta Koriya ta Arewa da ta yi sauri ta karɓi goren gayyatar zaman tattaunawa soja a ƙoƙarin shawo kan zaman ɗar'ar da ake tsakanin ƙasashen biyu. Taron da ake fatar zai kaiwa ga dakatar da shirin nukiliya Koriya ta Arewa. Har ya zuwa yanzu dai a hukumance Koriya ta Arewa bata amsa gayyatar zaman sulhun ba, kuma bata amsa kira na biyu na tattaunawa kan dawo da shirin sake haɗa iyalai da yaƙin Koriya ta Koriya ya ɗaiɗaita. A wata sanarwa da ta fitar a yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta ce da alamun zaman tattaunawa da ta yi ƙoƙarin shiryawa ya gudana a yau Juma'a 21 ga wannan wata a garin Punjim da ke bakin iyakar Koriyan biyu ba zai samu ba, idan har Koriya ta Kudu ta cimma burinta na samar da wannan tattaunawa da makwabciyarta, hakan zai zamanto irinsa na farko tun watan Disambar shekara ta 2015.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, ajiye ne gwamnan jihar Bauchi a Najeriya ya sauke baki ɗayan kwamishinoninsa. Sakamakon haka, wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya jiyo mana ra'ayoyin wasu mutane, ciki har da ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa.
Na ji ta bakin ɗaya daga cikin kwamishinonin da aka sauka, Pharmacist Musa Ibrahim Madaki, ga abin da ya ce.
Mun yi zama da shi na mutunci, kuma ya gwada mana wannan al'amari, kuma alhamdulillahi ya mana bayani na fahimta wallahi. Godiya yadda muka da muka sabin wannan gwamnati, har kwanan gobe muna da matsalar gwamnatin nan. Fata ran shi ne ai wanda suka samu kansu a cikin wannan su fahimci magana da take wannan abu da aka yi, Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi.
Sagir Madaki Shira wani ɗan jihar Bauchi ne, shi ma dai ya tofa albarkacin bakinsa a kan batun.
Wannan abu da gwamna ya yi daidai ya nuna yanzu za a yi shimfiɗa waɗanda jama'a za su karɓe ta 100%, domin ko'ina mutane ƙorafe-ƙorafe suke yi a kansu. To kaga yanzu gwamna ya fara ansa damuwar mutanen Bauchi, idan zai zaɓe na gaba ya nemi waɗanda suke tafiya da jama'a, su ne gindin gwamna, su ne suke kawowa matsala.
In ji cewar Comrade Abdullahi Koli, tsohon shugaban kungiyar kwadago na jihar Bauchi.
Gwamna yana da iko da zai iya canji lokacin da ya ga dama, don doka ta ba shi dama yin haka. To amma dalilan da sukan jawo a saukar da shugabanci gaba ɗaya, to wani abu ne wanda watakila ana son a yi gyara, wasu lokuta kuma yakan shafi yanayin tafiyar gwamnati ko akwai matsaloli, wasu lokuta kuma yakan zamanto guguwar siyasa ko tsananin guguwar siyasa ta kan sa a yi wannan canje-canjen, wanda kuma mutane a kullum an ce za a yi canji suna tsammanin za a kawo abu sabo wanda ya fi da amfani, domin ya zamanto an samu gwamnati mai inganci ba al'umma.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla Abdulwahab Muhammad, har ila yau a Najeriya dai Ibrahim Abdulaziz ya jiyo mana yadda ta kaya sakamakon korar karar tsohon gwamnan jihar Adamawa da kotun ɗaukaka ƙara ta yi.
To kai koya tsohon gwamnan ke ji da wannan wanke shi da kotun ta yi?
Godiya Ubangiji nake yi, mai kuma zan ce na gode wa Ubangiji da abin da ya yi mini yau, kuma ina godiya wa dukka wanda suka yi mana addu'a. Fata na shi ne Adamawa ta samu ta ci gaba, Najeriya kuma ta sami zaman lafiya. Biya da haka sai godiya muku dukanku, na gode.
Shi dai Balangilari dan jam'iyyar PDP ne, mutum da tun farko wasu ma ke ganin fa akwai abin dubawa. Honorable Abdullahi Firimbi da ke zama gusa jam'iyyar PDP, kuma zuwan kwamishinan yada labarai a zamanin Gilari, ya koma bayyana dalilansu na nuna shakku tun farko.
To Abdulaziz, mu wannan abu da hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke ga tsohon gwamna Barisa Bala James Gilari, mun ce akwai abubuwa dai wanda shi wancan alkali bai gani ba, kuma shi yasa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara. A nan ne za mu bi gadon abun, kuma alhamdulillahi gaskiya ta yi halinta. Mai girma gwamna Bala James Gilari, yau kotu ta wanke shi, kuma wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne, ba wai wa shi kaɗai ko muƙarrabansa ba, ci gaba ne wa ainihin judiciary da kuma talaka, wanda yake ganin cewa idan aka ainihin wato tauye haƙƙin shi a wani wuri, ko kuma akai wani abu wanda bai gamsu da shi ba, yana da wuri wanda zai iya kaiwa a ji a duba mishi. To kaga yau dai alhamdulillah, godiya ga Allah, kuma alhamdulillah muna fata kuma wato za su ci gaba da ainihin wato yin abubuwa mai kama da haka, duk inda gaskiya take a ainihin wato fayyace ta, duk inda kuma aka ce ga kurakurai a tabbata an nuna mutum kuskuren shi.
Kawo yanzu dai lauyoyin hukumar ta EFCC basu ma bayyana ko shin za su garzaya kotun koli ba ko kuma a'a, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To masauraro, kamar da muka saba, yau Juma'a za mu so jin ra'ayoyinku ne kan abin da yake ranku. Ba mu da wani tambaya a gare ku, sai a bugo a bayyana mana mu ji ra'ayin naku. To har yanzu dai kuma kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 5:19, amma a shakata da wannan wakar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin suma amin Allah, amin, amin suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa, zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa. Kowai rashi idanu yayi hasara hababba, kowai rashi idanu dan ce yayi hasara hababba. Rashi idanuwa shata mu ba mu sone, rashi idanuwa shata mu na gudu ne. Itun da ba ku sone har ya kasance kuna gudu ne, ku dauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku sone har ya kasance kuna gudu ne, ku dauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne, mai sagirar idanu mai kumbure idanu.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Ibadan. Wake magana?
Nana Manu dan TDP nan kala shanu ake yale kanas biko aldibe men kabi.
To malam mai dogon suna, menene ra'ayinka?
Eh, abinda ra'ayi na, ina kira ga gwamnatin Neja, Allah ya taimaka muna. Mu muna ina da gida nan sabon gari nan Kwantagura. To Allah, wannan hanyar ruwa na cikin gari gaba dai kun taushe, ki taimaka muna da gida mu da kwalbati kwalbati na hanyar ruwa, ki taimaka muna saboda mutane na tsananin wahala wurin. In an yi ruwa za ka iske ruwa, sun ma bai unguwa, mutane na wahala kwaye da gaske.
A jihar Neja kenan ko? To madalla.
Eh, a can jihar Neja.
To mun gode da wannan kira naka.
Madalla, to madalla, za gode.
Okay. To bari mu je jihar Sokoto. Wa ke magana daga jihar Sokoto?
Abdulkadir Sarki Hurumi daga Sokoto.
To Abdulkadir Sarki, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dama ina son ɗan majalisa dangane da abin da ya shafi magana da suka yi na kudi da haji. Ya kamata lalle su san mataki sosai, domin da yake lokaci na yi nama kusan fara tashi da aikin haji. To lalle ya kamata wannan kodiri su ɗauke shi da gaske da himma, domin mu ga mu talakalle muna dizin su sosai. Wannan shi ne a cikin suna da.
To madalla malam Abdulkadir, Allah ya sa waɗanda aka yi kiran domin su sun ji. Sai kuma jihar Gombe, wa yake magana a jihar Gombe?
Sunana Babangida Abdullahi daga ƙaramar hukumar Akko Gombe State Nigeria.
To malam Babangida,
ina so in miƙa godiya na ne ga mutanen ƙasar Guinea bisa ga tashi tsaye da suka yi shugaba Buhari, addu'a Allah ya ba shi lafiya.
To
ina ra'ayina a wannan ranar ku huta lafiya. Mai magana Babangida Abdullahi daga karamar hukumar aku gwamnatin Najeriya.
To madalla, mun gode. To masu sauraro, kar a manta yau layin mu a buɗe yake, ba mu da wata tambaya a gare ku, za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayinku ko kuma halin da ake ciki a yankunan da kuke. Sai a kira a bayyana ra'ayi. To, mun samu wani kiran wake magana? To, da alamar layin ya ɗanyi tangarda. Layin ya yanke. To, namba da za a kira da ita ce alamar tarawa ɗaya, 202-205-2655. To, kuma mun samu wani kira daga Ajakuta. Wa yake kira? Amin wa alaikum salam.
Una magana da Jiniya Lelwa a Ajakuta a nan jihar Kogi.
To, Jiniya, barka da warhaka.
To, yau ina kira ga gwamnonin Najeriya da baki ɗayansu don Allah mu makiyaya ai mana adalci. Kamar yadda gwamnan Kano Ubangiji Allah saka mai da alheri shekaran jiya na ji yana kan magana kan Filani makiyaya. Tsakani da Allah daga nan jihar Kogi. In dai makiyayi zai tashi ya kudu, to Allah yana cikin matsala, ba ƙarami ba, akwai haɗari. Don Allah a taimaka mana, muna da ƴanci a Najeriya ba. Wallahi, in ba da daddare za ka yi tashi, in dai wai da rana ne, yana cikin matsala. Daddaren ma ba ƙaramin haɗari ba ne. Can ma inda muke ciwo, kwantawa suke su harbi makiyaya, da ya tsere su shi ne mai dabbobi. Da bazaran nan har da suka kashe mana shanu. Zai kai sha a nan tsakani abin nan an wuce nan jihar Kogi.
To, Malam Jiniya, Allah ya sa waɗanda kai wannan kira domin su sun ji. Sai kuma jihar Sokoto. Hello, wake magana daga jihar Sokoto?
Liman Muhammed, Radio Eva daga Sokoto.
To, Malam Liman, menene ra'ayinka?
Abinda an ra'ayina, gaskiya ina roƙon Allah shi ba Buhari lahiya.
To, amin.
Allah shi mai shi lahiya.
Amin, amin.
Sannan kuma gaskiya na ji daɗi yau da na same ku. Na kai tsawon shekara guda ina biɗa, wallahi ban samu ba.
A shekara guda?
Wallahi shekara guda, kullum wallahi sai na nema.
Ka yi ƙoƙari. To, ni ma ina farin, muna farin cikin samun mu da kai yau. Mun gode, sai wani lokaci sai a ci gaba da kira. Sai kuma jihar Naija, wani ne yake kira daga jihar Naija?
Ibrahim mai wanke hula a garin Mai Gode a Kemba.
Ibrahim yankin hula, menene ra'ayinka yau?
To, ni dai ra'ayina, dan Allah ina kira ga gwamnan jihar Naija da 'yan majalisu ma taimaka mu da hanya tsakanin da jazuwa Eti. Saboda hanyar nan akalla a sati za a samu mota sama da 500, to amma yanzu mota 100 ma ta gagara a hanyar nan ba. Kai ko 50 ma ba za ka samu ba garanti.
To, me yasa mu hanyar? Menene yasa mu hanyar? Akwai ta ne ta lalace ko a hanya ce gaba ɗaya babu?
Amma hanyar ruwa ya gina hanyar, sannan kwalba ce gaba ɗaya da sauran rushe.
To, Allah ya sa waɗanda aka yi kiran don su sun ji, Malam Ibrahim. Sai kuma mu je Ocin Yakubu. Wa yake kira?
Sule Muhammad Darajani daga Bauchi, Shire Local Gamma.
To, Malam Sule, menene ra'ayinka?
Allah ya gata, Malam. Kamar yadda wancan malami na baya faɗa, wallahi na shekarar ne ya ce ji ma ina neman ku, Allah bai sa na ji ku ba sai yau.
To, alhamdulillah, yau kun yi sa'a.
Yi wallahi, kuma bar addu'a ta da nake ne, Allah dawo mu da shugabanmu lafiya, Allah kuma ya ƙara masa lafiya.
To, amin, amin.
Kuma na ji an ce gwamnan ya soke kwamishinoni. To, Allah sa abin da yana, Allah sa alkhairi ne.
To,
na gode.
To, masha Allah, mun gode.
Sule Muhammad Daraja.
To, masha Allah. To, wa yake kira daga jihar Yobe?
Garba Abuja Jajimaji daga Karso Local Government.
To, Malam Garba, me za ka ce mana?
Yau, alhamdulillah, yau ni ra'ayina yana da shugaban gwamnatin Yobe.
Mana jinka.
Hanya tamu daga gashiwa zuwa ainihin Filimbuta. Alal hakika wannan guri ya lalace.
To,
kuma al'ummar wannan guri gaskiya gurin ya riga ya lalace. Idan aka ɗauko ko mai ciki ko marar lafiya kafin a kawo shi zuwa asibiti,
ya riga ya galabaita saboda haka muna kawo muna kai kukan mu ga ainihin gwamnatin tarihi yobe ta tuka idan hakin akan ta yake sai kokari ta gyara in kuma hakin ainihin tayin to yi kokari ya ainihin kai wannan kukan nan ina fatan Allah ya sa ya ji kuma Allah ya sa ya amfani da wannan magana
to amin amin madalla to a'a ga kuma hada awa kiyo a kiran namu yayi daidai sai kuma mu je fata su wani ne ke kira to barka da warhaka
ya lafiya ya aiki
to alhamdulillah
yau abin da zan yi magana akai
wai ya sunanka ya sunanka malam
eh
ya sunan malamin
Allah ji daga fata su
malam malam dan ladi zaka dan iya matsawa daga dan awakin nan naji sai bebe ake yi min a kunni
dai zan baka daya iri ne
to ina sauraron ka
to yi zan magana a game da akan kungiyar direbobi ne ke so ne kira gare su
to
da mu ba su mana abin da ya dace kowanne irin abu in yazo kan mu sai kawai garanje komai wannan a kashe wannan anan a kashe wannan anan ba na jin suna magana akan haƙƙin mutanen da suke mulka ya kamata su rinka tabbatar da cewa suna mulkar mutane in ana taka musu haƙƙi da neman su haƙƙi ko magana kamata su fito su rinka amma ba sa yin magana eh shine kawai kukara yau da su kungiyar direbobi
to Allah ya sa sun ji ka yanzu kuma zamu je ƙasar Nijar da kai mai wake kira
Malam Shehu Muhammadu.
To Malam Shehu Muhammadu menene ra'ayinka?
Ra'ayina dai ina gami godiya kwarai kuma Allah ya tsara muku alheri, Allah ya ƙara muku albarka. Muna roƙon Allah mai kowa mai komai, ɗan majalisar dokoki, su ji tsoron Allah, gwannoni su ji tsoron Allah. Wannan inuwa ta wannan bawa Allah suka shiga Allah ya taimaka musu. To bari mai zagon ƙasa, duk wanda ya zalunci wani Allah na rama masa. Kuma muna roƙon Allah ya mai da Buhari lafiya, Allah ya ƙara mai lafiya, duk mai son Buhari mutu, Allah ya isa muna gare shi. Saboda Buhari ba Allah na ba, Allah ya halitte shi, shi ma bawa na irin na kowa, aka maka buƙata da Allah ya yi shi mutumin ƙwarai. Allah ya zaɓa muna cikin Najeriya wani mutumin ƙwarai ko ba.
To, amin amin Allah ya amsa. Sai kuma mu je Kaduna a Najeriya. Wake magana?
Tajiru Ahmed da Hausawa, barka da lasariya.
Na'am, barka da warhaka.
Sunana Murtala, ina kiranku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Malam Murtala na rigasa.
Yawwa a gurguje yanzu kai tsaye ana shirye da mai girma gwamnan mu jihar Kaduna a gidajen rediyo na Kaduna. To kuma shawarar da za mu ba shi da mu samu wata hanya ba shine ya ce bai da matsala da wasu dukkan yan jam'iyyoyin shi. To abu ɗaya na sa gwiwa na kasa ina roƙon shi in yana ji na ya fito kafafen yaɗa labarai ya buga a jaridu da TV cewa ya yadda yau. Duk wanda yake gaira da matsala da shi a jam'iyyarsu ya zo su zauna da shi idan yi haka duniya za mu tabbatar ya sauke naushi su ne suka ki su zo su sasanta abinda muke roƙon su kenan su haɗa kai ko muna ƙara roƙon gwamnoninmu ya kamata su haƙo dam 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 a kowane jiha saboda noman rani ba sai an jira gwamnatin tarayya ba a taimaka wa shugaba Buhari harkar noma da fatan za ku tashi shi lafiya.
To madalla Murtala mun gode Allah ya sa kuma sun ji waɗanda aka yi kiran da su sai kuma Yobe wake magana daga Yobe.
Alhaji Mara Sani ne daga Yobe State, Rukun Local Government.
To, Alhaji. To, ina jinka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne, kamar yadda ake magana a fadar da noma, a fadar da noma. To, gwamnati fa kana so ta kasa gwiwa. Domin akwai wuraren da aka yi ta maganganun noman ranar nan kamar wata takwas, wata bakwai da suka wuce baya, duk wasu ƙa'idodi da sharuɗa. Da suke shimfiɗawa sun shimfiɗa kuma an bidige gwargwadon hali amma har yanzu ba wani labari ya hadda muna kayi nisa.
To
muna roƙon gwamnati duk waɗanda suke da hannu ko kuma alhakin wani abu akan wani abu taimaka al'umma taimaka al'umma taimaka muna.
To madalla da wannan kira muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci kuma ce ni akan wannan harka wannan lokaci na kira waya da muke yi. Sai a ci gaba da kira za mu ci gaba da amsawa a ranar Litinin in Allah ya kai mu.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. hukumar kasar Iran sun yankewa wani ba amurki zaman shekaru 10 a gidan yari bisa tuhumar sa da aikata leken asiri. Kakakin ma'aikatar shari'a na Iran Bolaham Hussein ne ya bada sanarwar ranar 16 ga watan Yuni. Shafin wallafa labarai na ma'aikatar shari'ar Mizan ta bayyana sunan ba amurkin Shiwei Wang, dalibin jami'ar Princeton kuma haifafen Beijing ne. Hukumar jami'ar Princeton ta ce dalibin yana gudanar da bincike ne akan daular Qajar domin kammala karatunsa na digir-digir da cewa an kama dalibin ne a tsawon watanni. Batun kama Amurkawa da ma 'yan wasu kasashe da zarginsu da aikata laifukan da ke barazana ga tsaro abu ne da kasar Iran ta dade tana yi. Duk da matakin da Iran ta amince da su a shekarar 2015, tarayyar Turai da wakilai na dindindin da kuma kasar Jamus za su tilsawa Iran kasancewa kasa mai sanin ya kamata a jerin kasashen duniya. Iran ta ci gaba da aikata san ranta inda take kama Amurkawa da 'yan wasu kasashe. A shekarar 2016, hukumomin Iran sun yanke wani ba amurki Siamak Namazi daurin shekaru 10 a bisa laifin liken asiri da kuma mahaifinsa mai shekaru 80 wanda shi ma ba amurki ne ya je kasar domin kokarin fito da ɗansa, shi ma sai aka yanke masa hukuncin shekaru 10 a bisa laifin liken asiri. Akwai mutane da dama da suke fuskantar irin waɗannan a hannun hukumomin ƙasar Iran, ciki har da wani ɗan ƙasar Burtaniya ɗan asalin ƙasar Iran ɗin wanda yake aiki a ɓangaren agajin gaggawa na Thomson Reuters wanda shi ma aka ɗaure shi na tsawon shekaru 5, da ma mai fafutukan samar da kafar sadarwa ta yanar gizo wanda ɗan ƙasar Lebanon ne mazaunin Amurka. Waɗannan mutane da Iran ta garkame sun musanta aikata waɗannan laifuffukan. A cewar wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce tsare fursunonin siyasa babban kita haƙƙin ɗan adam ne. Ta ce babu wata ƙasa da za ta ɗauki irin wannan halayya da za ta yi ƙima a idon duniya. Amurka ta buƙaci gwamnatin Iran da ta saki duk Amurkawa da 'yan wasu ƙasashe da suke tsare da su domin su samu damar komawa ga iyalansu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To kafin mu tattara ina mu yana mu ga Sarfil Hashim Gubal da labarai amma a takaice.
To a takaice, a yau jami'in watsa labaran fadarar shugaban Amurka ta White House Sean Spicer ya yi murabus daga aikinsa. Rahotanni da kafafen yaɗa labarai na cewa ƙudurinsa na ajiye aikin na da alaƙa da naɗin sabon daraktan yaɗa labarai na fadarar shugaban ƙasa Anthony Scaramucci, inda suke cewa Spicer ya miƙa takardar murabus ɗinsa ne jim kaɗan bayan da aka naɗa sabon daraktan. Shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya gayyaci duk mutanen da suka fice lokacin rigimar siyasa na ƙasar shekaru 2 da su dawo gida. Nkurunziza ya miƙa gayyatar ne a jiya Alhamis lokacin da ya ziyarci Tanzania, wanda ke zama bulagurinsa na farko tun yunkurin juyin mulkin ranar 13 watan Mayun shekara ta 2015. Wasu mutane na hannun damar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump sun fara binciken muƙarraban babban jami'an gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman Robert Mueller da zumar gano wasu ayyukan ashe da su muƙarraban nashi watakila suka aikata da za su nuna rashin cancantarsu da taka rawa a binciken da ake mai alaƙa da Rasha da shi Trump ɗin.
To madalla, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Lazarus Krisham da ta bada shirin, ta bada umarnin shirin, kuma ta shirya ta bada umarni, da injiniyan mu Malam Sulaiman. Ni Nasir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.